Sasha Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 20.31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com masu gabatarwa Zara Amina Fage tare da ni Amina Bahari
Ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma zamu yi magana ne akan tasirin zanga-zangar lumana ko ya jama'a ke kallon wannan matakin
a fito ayi zanga-zanga cikin lumana daga kwalaye da duniya ana yi ina magana cewa ga abin da muke so ga abin da ba mu so to har in gwamnati za ta dinga jin irin wannan abubuwan kuma ta saurara talaka ta yi abu na akai to ni wannan hanya ne mai kyau amma irin hanya ce ayi kone-kone a ji a kona police station a kona kaza motoci ayi sanda kona ba abani ne daidai wannan
a wannan gutsaran muna tafi da karin bayani
wakilin sashen Hausa Ayola ya samu tattaunawa da matasa akan wannan batu na zanga-zanga a cikin lumana sannan daga Kaduna wakiliyar sashen Hausa ta tuntubi jama'a akan yadda suke kallon wannan lamari na zanga-zangar ta #endsars da aka yi ta yi a baya-bayan nan
Muna kuma tafi da rahoton da aka hado mana daga Abuja duk dai akan wannan batu na zanga-zangar ENSAS. Jama'a sai ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Yanzu kuma bari mu fara da rahoton Hassan Mai na kaina da ya aika mana daga Abuja.
Wata sanarwa da hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta aiko mana na nuna cewar Sofeta Janar na 'yan sandan Najeriyar ya dakatar da 'yan sandan nan da ke yaki da fashi da makami wato Federal SAS da sauran takwarorinsu irinsu IRT da STS da kuma sauran zuratun 'yan sanda na musamman masu yaki da 'yan kungiyoyin asiri daga yin sintiri ko kafa shingayen binciken ababen hawa. Ko kuma binciken motoci akan hanyoyi sanarwar wacce kakakin 'yan sandan Najeriya DCP Frank Mba ya sanya wa hannu ta ce an kuma haramtawa 'yan sandan fita aiki ba tare da sanya kayan sarki ba daukar wannan mataki dai ya biyo bayan yadda rundunar ta bankado irin aika-aikar da wasu jami'an da ke tafkawa ne ta hanyar fakewa da guzuma suna harbin karsana wanda kuma hakan ya sabawa dokoki da ka'idojin aikin dan sanda Sofeto Janar na 'yan sandan Najeriya ya fito karara ya nuna bacin ransa bisa yadda 'yan sandan ke keta hurumin sirrin 'yan kasa ta hanyar binciken wayoyinsu da kuma kwamfutocinsu inda ya ja musu birki ya ce daga yanzu abin ya isa haka dole su tsaya ga huruminsu na yaƙi da 'yan fashi da makami ko kuma masu garkuwa da mutane masana tsaro dai irinsu Dr. Yahuza Ahmed Getso na ganin akwai matakan da ya kamata a ɗauka domin kawo gyara a wannan rukunai na 'yan sanda.
Abu na farko a tabbatar da cewa an canza tsarin da ake ɗaukar jami'an 'yan sanda da kuma tura su guraren aiki a rinƙa yin shi ba tare da nuna waɗanda suke da iyayen gida da kuma waɗanda suke shafaffu da mai da wanda kuma ba shi da kowa a aiki. Abu na biyu a ɗauki matakin ba sani ba sabo. Jami'an da ake kamawa da laifuka na 'yan sanda waɗanda suka aikata waɗansu laifuka a tabbatar da cewa kowane ne ko kuma matsayin shi to an ɗauki mataki kuma an tallata wa duniya cewa wane ya aikata laifi kaza kuma ga abin da aka yi. Sannan abu na uku, gwamnatin Najeriya ta sake lalle ta yi alkawarin za ta yi gyara akan harkar tsaro. Sai daga cikin abubuwan da za ta yi gyara shine yin gyara a tsarin al'amuran aiki na 'yan sanda. A cikin shi kuwa akwai samarwa da su kansu 'yan sandan kayan aiki wanda ba su da shi. 'Yan sandan Najeriya ba su da makamai. 'Yan sandan Najeriya ba su samun horon da ya kamata su samu.
Allah na magani talakawa mana magani kaga dan tilar makula da su
yanzu kuma bari mu leka jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tuntubi jama'a domin jin ra'ayinsu akan zanga-zangar lumana musamman ma na Elsa.
Sunana Muhammad Murtala, muna ganin mu a matsayin mu na al'umma da kuma shugabannin matasa a lokaci ne yayi da ya kamata a duba yanda tsarin tafiyar da harkan wannan runduna na yan sanda na SAS suke tafiyar da ayyukansu. So da gaske akwai matsaloli masu dimbin yawa wanda aka samar da wannan runduna don su magance wato batun fashi da makami da kuma sauran ayyuka na bata gari. To har yanzu waɗannan matsalolin na dade ci gaba. So muna ganin abin da ya kamata shine a samu a duba a gyara yanda ake tafiyar da abubuwan ne, amma idan ka ci gaba ɗaya ka dakatar da aikin ko kuma ka lalata shi, so zai iya haifar da wani matsalan da ba shi bane ba. Kuma mutane suna tambaya me yasa a arewa ake fuskantar mutane suke kira a gyara ne, kudu kuma suna cewa a gaba ɗaya ma abin ba ta da amfani. To wannan yana samu ya samu asali ne saboda yanda tsarin al'umma yake. Kama nan arewa za ki ga mutane ne masu biyayya masu bin doka, harka na fashi da makami bai zama bai kaka gida ba, amma kudu kuwa ta zama kamar ruwan dare da kuma san ayi kuɗi cikin lokaci kankani. Sai za ki ga matasa a wurin sun shiga wannan harka na yahu-yahu da sauransu, wanda kuma su ne waɗanda wannan satsin suka fi takurawa. Saboda haka wasu ma suka ce asalin zanga-zangan ma waɗanda ne suka fitar da kuɗi suka samar don a samu a ɓata lamarin don su ci gaba da cin karansu ba babbaka.
Saboda haka ra'ayinka shi ne?
So ra'ayina shi ne a gyara tsarin ne, amma ba a rusa shi ba. Zan rusa zai iya haifar da wani matsala na daban.
Sunana Mikael Abubakar, ni dai a ra'ayina tsakanin ga Allah so ki sa su dakayin nan daidai ne. Saboda bai kamata a ce SAS ba aikin da aka sa su dinga yi ba, ba sa yi ba. Kullum su ne yannan su hurumin da ba nasu ba, suna shiga hurumin da ba nasu ba, har matan aure suna dukansu. Abubuwa ne da yawa wanda zai ba ta da amfani. Sai sa ka ga inda shi shugaba Buhari mai hangen nesa ne, sai sa ka ga ya soke su.
Sunana Abdulrashid Aliyu Muhammad, ni gaskiya a ra'ayina ban ji daɗin soke su da aka yi ba. Saboda duk lokacin da za a ce gashi mutum yana na abu, dole za a duba amfanar wanda aka yi, wanne ya fi yawa. Abin da suke na amfanar da al'umma shi ne ya fi yawa koko zaluncin nasu ne ya fi yawa. To ni a nawa mahangam abin da suke na amfanar da jama'a ya fi abin nan ɗin siya. Kuma dama ko hisabi za a mutum akan duba in aiki alkarin shi ya fi yarin jayi na sharrin to ya tsira ko a wajen Ubangiji. Saboda haka ni ban ga dalilin zai sa a ce an soke su ba. In ma wani gyara ne sai a kira su a tunatar da su kaza da aiki suna wuce iyaka.
Sunana Bello Abdulrahman, maganar soke SAS gaskiya bai yi tsari ba. Ya kamata a ce ana tunatar da su akan aikinsu, ga abin da ya kamata su yi, ga abin da bai kamata su yi ba. Amma aikinsu yana kyau saboda 'yan yahu-yahu ɗin nan sun yi yawa, suna abubuwa iri-iri kuma muna gani, kuma suna dealing da su da kyau. Katsina, Maiduguri, Zamfara, duk suna aiki ana gani kuma ana jin daɗin aikinsu fiye da soja. Soja yana aiki ba bai yi ba, amma ana jin daɗin aikin SAS fiye da soja. Amma ya kamata a riƙa tunatar da su ne su daina shiga wani hurumi wanda ba nasu ba. Kamar a ce an kama rigiman fili a kai SAS, an kama rigiman gida a kai SAS, gona a kai SAS, wannan duk ba hurumunsu bane. Saboda an kira su anti-robbery squad, ya kamata a ce akan abin da aka kira su akan shi kawai suke aiki.
Sunana Sa'ad Abubakar Usman, ni ra'ayina a gaba da wannan zanga-zanga da aka yi na maganar soke SAS, ina ɗan Najeriya, soke SAS da aka yi ni a guri na gaskiya bai daidai ba. Saboda hujja na shi ne in suna kuskure a wani wuri, musa alkari a wani wuri. Dalilina shi ne misali yanzu in a ce sun yi wani daga cikin bangare a ce da sashi yayi laifi ai gwamnati tana nan tana sa ido akai tana iya a kawo su a hukunta su amma magana a ce a soke su nan ni gaskiya matsayina na Najeriya matsayin ra'ayina ni gaskiya bai min daidai ba kuma sannan in har akwai hanyoyin da zamu dinga bi har gwamnati saurari talakan Najeriya to wannan hanyin yayi daidai a fito ai zanga-zanga cikin lumana daga kwalaye a duniya ana yi dau kwalaye an nuna magana cewa ga abin da muke su ga abin da ba su to har in gwamnati za ta dinga jin irin wannan abubuwan kuma ta saurari talaka ta yi abin akai su ni wannan hanya ne mai kyau amma irin hanya a ce ai kone-kone a je a kona police station a kona kaza a motocin yan sanda kona abu wannan ba abu ne daidai wannan abin da aka yi na cikiwa din da aka yi kwata-kwata din nan sani ban ji daɗin shi amma ina jira ba a ra'ayina kamata yayi a ci an zauna gwamnati ta zauna ta yi dubi su waye wani bangare ne sa su kai laifi sai a ji hukunta su ko kuma a tsaya a yi garan bawul ga wannan bangare na sa su amma ni a ra'ayina ga sani ban ji daidai ba gaskiya sannan su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba ku gargadi gwamnatin mulkin bana ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce ka ta in ba hanya za ka yi
Masauraro yanzu kuma sai zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Ayola Ibrahim Abdulaziz inda ya gayyato mana matasa waɗanda a baya sun jagoranci shirya zanga-zangar lumana a jihar Adamawa domin jin yadda suke kallon tasirin irin wannan zanga-zangar.
Sun zama karuka farauta ke kuma farauta suna zama kurai da gaske da zaka ga a dauki wani abun goro a basu shi yasa zaka ga akwai wata kalma da take da tasiri a Najeriya wanda duk wani wanda yake Najeriya ya san abin da yake da security board in ka tambaye shi ko menene security board din bai sani ba amma kalmar yana da tasiri sosai kowa ya san harkan kudi ne a wuri to za a ce maka akwai security board akwai waye-waye to a dauki wayannan kudaden ana ba ma jami'an tsaro su kuma suna yi abin da ba daidai ba duk da akwai dalilan watakila wanda ba za su yi wannan din ba amma dai mafi yawa yawancin jami'an tsaro
sun Mustapha Teku ko ka taba fuskantar nasa a baya kakan jagoranci irin wannan lokaci idan wani bukatar haka ya taso ko ka fuskanci wannan tijja wallahi daga bangaren su mahukuntan kan jiha ko garama ko ko kasa ko kuma jami'an tsaro
kore da gaske mun sha wannan wato ka san yawanci wanda mutanen da suke so su yi zanga-zanga musamman ma wanda suke so su soma abun ba su san ya ake abun ba ka san a dokan kasa ba dokan da take kaji ka rubuta ma dan sanda zakai zanga-zanga dan sanda baya da hurumi ka nemi izini a wurin shi kai zanga-zanga zanga-zanga zaka fito ne ka fito ka
amma zaka nemi kariya kuma ai
in kana in bukatar haka ya taso shi ma in bukatar haka ne ya taso in ka sanda dan sanda shine ka ce masa to ina so in zanga-zanga ka fita ka kare ni ne ba wai ka bani izini ni ba to mutane da basu san wannan ba kullum sai kaji ana rubuta ma police muna so mu yi zanga-zanga police kuma sai suka yarda muna da wannan hurumi suka shiga rigan kawai suka zanna sai su ce maka ba za ka yi ba don kaza don kaza don kaza don kaza wanda ma kai da ka je wajen su din kai ne ma ka ba su wannan bawa din kuma wannan karfi wannan iko din ba su da shi to a lokacin da ka rubuta musu zaka ga za su ce maka ba za ka yi ba doki motocin su je su aje a wurin su ana ka mun ji wa ganin wannan ni ma ya faru da ni amma akwai abinda muke yi mu in za mu yi zanga-zanga musamman da nan jihar Adamawa ba ma sanar da police ba ma gaya musu ba ma kuma magana a yanar gizo zamu yi zanga-zanga ba ma magana a radio zamu faɗa inda zamu haɗu a wurin kawai kaga a lokacin da kowa ba za mu zo a gaba ɗaya mu ba kowa zai taso wannan ya hawa caba wannan ya zo da kafa mu haɗu a wurin kamar zanga-zangar da muka yi
wato kuma samashi suke nan
haka muke yi a lokacin da muka je akwai zanga-zangar da muka yi a fadan House of Assembly na Adamawa da muka je ba wanda ya sanya akai kawai suka ga mu a mun taru to a lokacin mun zo mun kare zanga-zangar ma kalin police za mu su isa na tabbata ba su da mai sun je neman mai sun je kaza 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 kamin su gama su zo mu riga mun wasa mun zanga-zanga mun kare to irin wannan mun sha fiskar
amma akan hakan da ci gaba kuma aka tada akwai ba da nan suke ba tamkai ba da kariya da
haka ya kamata ko a dokar kasar Najeriya ka san a lokacin da muka gaza sai kullum muna kallon kasashen waje sai mu ce a kasan waje ai kaza ne wanda kuma dokan kasan waje din constitution wannan kundin mulkin su sare mulki da namuri ɗaya ne to ba wani bambanci amma domin gazawan shugabancinmu da kuma rashin karatu ko kuma rashin ilimi na mabiya ba su san ma menene incin su ba yanzu in wani ya ji ba a zanga zanga sai ba a rubuta ma police zanga zanga sai ta mamaki ya ji to wannan yana sai batar da mu fa to me rashin karatu
akwai to ai alubarin da gare ka so ta dakatar da idan ma matasa an fi kuma yadda shi Mustafa ya fada kan cewa kai da wasu ka iya fakewa da wannan su ingiza wasu walau su yi domin gomba ko kuma akasi yanzu ya faru misali wannan zanga zanga da aka yi kwanan nan zakatar da akwai wanda su kuma suka fito suka ce sai dai a bar rasas ai kuma wanda wani ne cewa su matasan ne ba su san a yadda ake yi ba ko kuma a su matasan yanzu sun zama tankar karnukan farauta wato da su ake amfani kowane bangarorin
sai idan ka duba za a iya cewa yanzu Najeriya komai ya dawo da siyasa a ciki an tauce tsarin siyasan yanda ya kamata a yi shi sai ana dawo da dukkanin wasu abubuwa da ka sani sai an sa siyasa a ciki wata kila zai iya yiwuwa mun ji cewa za a yi zama tsakanin SAS ko kuwa shugaban yan sanda ta Najeriya gaba daya zai dakatar da SAS to idan mu SAS din akwai masu karfi a cikin mu za mu iya samu wasu matasa yan kalilan mu ce to su fa wa'annan bangaren su nuna rashin yaddan su akan wannan abu su nuna muhimmancin akwai SAS na da muhimmanci da sauransu an sani babu wani department ko kuma wani bangare da za a kirkiro na jami'an tsaro da za a ce bai da muhimmanci amma idan ka duba muhimmancin sa din an kauce akan abin da ake yi da ai akwai shugabannin sarakunan gargajiya ma sun ce maimakon a rusa din goma a gyara to gyaran ne ba zai yi ba na farko in ka gyara za ka ga abin da mutane suka saba abin da suka saba aikatawa din da ake zargin su din shine za su sake dawowa suna aikatawa kaga babu amfanin cewa an gyara din ko shi kanshi
to misali kenan kai da kan cewa wasu ka iya amfani da kungiyoyin matasa
suna yi
ina nufin a bangaren misali wani suna goyon baya wasu kuma suna haka
wasu suna yi domin me idan ka duba ai abun a fili yake kowa martaba sa yake karewa kamar yadda muka riga muka faɗa yau idan za a taba ni idan ina da matasan da suke karkashi na ko na san su zan iya cewa da Allah ku ga wannan abun goro ku yadda za ku yi dai kada a taba ni ko kuma za a taba wani na mun san manyan Najeriya da yawa wasu ana zargin su suna yin wannan
to zan dawo gare ka wani ku da yake amana shi ne idan muka duba kaman kasashen waje da aka ci gaba kafafen sada zumunta social media su ma sun taka muhimmiyar rawa wajen wayar da kai kuma zaburar da su matasa na neman yancin kansu ya kake yin misali a kasashen na irin Najeriya
to wato kasashen sada kafafen sada zumunta ina ga za su yi taka rawa a gaba a kasan nan sosai ko zafi mai zuwan nan ina gani kafafen sada zumunta za su yi taka rawa sosai da kuma wayar da mutane kai kaga kaman abinda yake faruwa da maganar SAS din nan yanzu duk Najeriya duk shugabanni dalilin wannan kafafen sada zumunta ne suka san wannan abinda yake faruwa in ka lura da abinda yake faruwa a nan jihar Adamawa kaman kwanakin nan ana so a yi zanga-zanga maganar hanyar
gudunmawa
an dade an yi shiru amma dalilin kafafen sada zumunta har minista ya fito ya yi
magana
gizo kawai ake yi to kaga wannan abun zai canja akalar shugabancin kasar nan zai kawo kuma duk abin da shugabanni suke yi za su zama dole ne su an sama mutane abubuwan da suke bukata dole kuma su ga mutane bayani akan abubuwan da suke faruwa in sun yi kuma in ba su yi ba kuma mutane za su hau wannan kafafen sada zumunta za a yi zanga-zanga za a yi ta rubuce-rubuce da sauransu kuma dole zai dame su shugabannin don ba barin su za a yi su yi ta abubuwan da ake kaman
ta ba. Da yake tunanin kan cewa kuma su mahukunta kai dauka idan ka duba in ka kwatanta da wasu kasashen da suka ci gaba musamman ta kafafen yayin labarin ba ka gani kan cewa zai zo musu barazana ganin kan cewa wulgular su tunanin kan cewa kamar abin da fara wasu kasashe tun da haka aka so ma.
Kwarai da gaske wato dole ne shugabanni su sa hankali akan wannan amma kuma abu daya ne zai sa su tsira akan abin da kada abin da ya faru su kasashe ya faru nan shine su yi gaskiya su yi adalci su gaya da shugabancin su domin yadda ake kallo abin da yake wato ficho na kasan nan makoman kasan nan dole ne zai koma hannun matasa
koda ba su za su dare kankaragar mulkin ba, dole wanda suke so ne zai dare. To in har an ce ana so a tsira da wannan, ayi gaskiya, ayi adalci a kwatanta shugabanci akan inda muka je muka dauko demokradiya din, kaman koyaushe shugabannin mu suna maganan America, suna maganan wato kasashen Turai, to sai su dauko adalci irin nasu su yi. In ba su yi ba, gaskiya da zai samu su da dama ido ba na kasa.
Jama'a kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu koma zauren tattaunawar mu.
Ai daliban da gare ka a matsayinka na dan jarida kuma wani kebin lamarin da ya shafi ma kafofin sada zumunta, wani rawa kake ganin suke takawa wajen zaburar da su matasa wajen neman yanci kamar da muke gani yanzu? Misali ashe professor ya bada misali da abin da ya faru kwanan ku ta jihar ku, a jihar Adama wajen neman an gyara hanya da matasa suka hashtag na batun fish a Numan Gombe Road ko Yola Gombe Road wanda haya kawo sauyi da sansu, kana gani wani rawa kuma nan gaba ake tunanin kanta zai taka wajen zaburar da matasa?
Eh, kafafun sada zumunta za su taka muhimmiyar rawa, kasancewar yanzu idan ka duba za a iya cewa a zamanance mutane basu da wata abun da suka mai da shi alaka ko abokiyar su kaman kafafun sada zumunta, domin anan ne zaka ga gaskiya, anan ne zaka ga ƙarya, anan zaka ga abun burgiya, anan zaka ga abun ban haushi, saboda bibiyar kafafun sada zumunta yakan sa mutum a kode yaushe dinga sanin halin da duniya take ciki. Ina ganin rawan da za su taka zai fi rawan da kafafan yada labarai suke takawa ko kuma suka taka, saboda watakila wasu kafafan yada labarai kafin a ce sun sanar da abu suna da dokoki da ya kamata su bi, to amma kaga shi wannan da yake babu wasu dokoki tukunna, yaro mace namiji babba kowa zai iya rubuta abin da ya gane wa idanunsa, wani ma bai gane wa idanunsa ba, ya dai rage ma wanda ya karanta ya tantance gaskiya ne ko ƙarya, amma dai atake zai yi. Ya sha bambam da kafafan yada labarai da sai sun bincika, sai sun bi zahiri, sun bi diddigi kun su zo su sake, to kaga wannan kuma akwai daukan lokaci, kamar misali da kuka kawo batun shi hanyar Gombe zuwa Adamawa din nan, ai ka gani an yi ta rubuce-rubuce akai, wanda hakan yasa har ya shiga kunnen shugabannin ku kuma suka gani da kansu sun tabbatar da cewa zahiri ne, kuma sun yi niyyar za su dauki mataki, amma matakin da za su dauka shi suka saba dauka, kuma shi din ne baya aiki din.
To Mustapha Tiku, kamar wani barazana ko kuma kalubale ke gaban mu ta a da lokacin da matasa suka soma fahimtar muhimmancin tashi su ne haƙƙin su, ga kuma rawar da ita kafafen yada labarai take taka musamman kamar da kake a makoman Najeriya, a da lokacin da kuma a dai bangaren ake zargi kan cewa su shugabannin akwai rashin gaskiya, kana ga ku kalubale nake gaban su musamman ma domin a kauce wa juyin juya hali?
To wato kalubale dole ne akwai kalubale a gaban su, wato kauce wa juyin juya hali kamar da nace da azu, shugabanni su zanna su yi adalci su kuma yin gaskiya akan abubuwan da suke yi, wannan ne kawai zai iya tsira zai za su tsira. A matasa kuma abin da yake faruwa shine kada a zanna kamar yadda abokin fira yake cewa akwai labarai na gaskiya da na ƙarya duka akwai a wannan kafafen sada zumunta, to a dinga tantancewa, a dinga aiki da abu ne na gaskiya su ma, kaga gaskiyan kada ya zama ta bangaren shugabanni ne kawai, su ma mabiya su yi abin da ya kamata an san wannan gaskiya ne, domin gwamnatocin kasashe masu tasowa gaskiya da zaka yi yaki da su yana da yawa, don me sai kai musu ƙarya ko kai musu kage? Abubuwan da suke da dama wanda ba daidai ba ne, domin sun mai da mulkin kaman
mulkin
mallaka ne kawai, ba kaman ba demokradiya ake yi ba, duk abin da shugaba ya tuna zai yi ko ya yi mafarki zai ya kamata ya yi zai aikata shi, kuma mutane da dama ba a tambayan shi, a da baka da hanyar tambayan shugaban kasa ko tambayan gwamna, amma yanzu akwai hanya, yanzu wani yana zaune a wani kauye a Tungo ko kuma a Madagali
zai tambaye shugaban kasa ce masa ga abinda muka gani kai bamu yadda ba kuma zai gani musamman in ka dauki ko Twitter kai tagin nashi zai gani to kaga an ba mu mutane dama suna iya abinda yake da interface tsakanin su da shugabannin su
kana gani wani zai tana kanta wajila kawai ai dan shi da lokaci abin zai kare misali in wannan zanga zanga da matasa kan yi ko kuma ta yanar gizo da sun so hakan nan wani kila kawai wannan ya wuce kenan ko kuma yanzu aka soma
ina yanzu aka soma ko kuma ba soma ba mutane suna kara waye wani kuma duk lokacin da aka yi zanga zanga za a samu wasu sabbin mutane za su shiga kuma a kowane lokacin da aka yi mutane da dama dama ba su san ma ana zanga wani yana kauye bai san ma yana ana zanga zanga ba a kowani wanda tunda aka halice shi bai taba yin zanga zanga ba wani ya fara yanan gizo ya yi zanga zanga yanan gizo to a lokacin da za a je a taro kuma taruwan ba wai sai an bata kuri dai ba kamar da ana sanarwa ana mai a yanan gizo za a sanar kuma ga inda za a hadu ga lokacin da za a hadu police da suke gani za su hana mutane sai ni suna bani mamaki domin duk wani dan sanda da ka same shi akan hanya talaka ne dan talaka duk wani dan sanda ban cire kowa ba ko daya in akwai shi ya fito ya ga yamin shi ba dan talaka ba ko shi ba talaka ba dan sanda akan hanya to ku ne talakawa ƴaƴan talakawa sai kuna fada da talakawa ƴaƴan talakawa akan wasu kaga wannan ba ku kyauta ba kanku ba in har za ku yi ku dai ku bi doka ga abinda doka ta tana da ku yi wannan talakawa sun san wannan doka ne ta ba ku yi shugabannin san doka da ba ku yi amma a lokacin da kuka bar wannan dokan kuna biye ma wasu manya wasu masu kudi ku yi fada da talakawa ƴan uwanku akan abinda suke neman nan kuma ku ma zai taimake ku yanzu misali talakawa suna zanga zanga kan hanyar Gombe Yola kai dan san da baka bin hanyar kana bin hanya in an yi baraka bi ba don fararen hula ne suka yi zanga zanga aka gera to ya kamata in sanda su yi tunani abinda fararen hula suke fa yakin nan har da su zai amfane
su wato ina kan cika musu kana kan cewa su masu yi za su yi akan abin da ya dace abin da ya shafi al'umma ba wai su fake da rawar wani wasu taka rawar wani ba
kamar abinda muke gani yanzu kamar yanzu abinda muke gani na SARS din nan eh zaka ga akan rubuce-rubucen da ake ta yi na sha karantawa a ce suna kama yan yahu-yahu mai ruwansu da yan yahu-yahu wai su wannan ba aikin su bane to kaga yahu-yahu kan aikin su ne yahu-yahu din abin ne da aka yi ba daidai ba sai aka bi ba daidai ba don a samu daidai abin da yake faruwa
wato a duk irin wanda ya kamata ana tsaftacewa a duk abin da yake da muhimmanci da sauransu da me kawo ci gaba
tsaftacewa ne talakawa kamata su gane in ka ce wai a cire sasu gaba daya akan hanya ni bana goyon bayan wannan baka isa kai bacci a gidanka wai kamata su fahimci wannan su kuma ya hukumomi ya kamata su gane cewa mutane sa suna wuce maka da ni din nan sa sun kama ni akai su kuma duka ba laifi
to yan wallahi to bai mutane sa jabu to mallam Aliyu a kashe da yake da mu dan cinye lokacin aka diba mana kamar kana gani shi yace dole ne idan su masu yi su matasa idan su yi gudu san yi da su kai wani shawara aka bada bangarorin duka
to ni shawaran da zan bayar a bangarorin gwamnati da ma matasan din duka kowanne karatun tani su matashi ya san hakkin da gwamnati take da shi akan shi gwamnati ta san hakkin da talakawanta take da shi a karkashin ta a baiwa kowa hakkinsa kuma ai gaskiya tsakani da Allah idan ana tuna cewa yau fa zan sauka kan karagar mulkin nan ko kuma ni matashi da nake tada husuma zan iya zama wa wani abu na baya na za su iya tayar mun to wata kila irin haka ba zai faru ba amma idan muka bari kawai zamu kare martaban mu to gaskiya bamu da mafita domin kowa ya tashi kawai zai kare kansa idan jifa ya wuce kansa in ya harbi kowa shi babu damuwarsa
to muna gode ka shiga shi mu dauko gangara wata idan zamu samu lokacin zamu dada kan wannan muhimmancin batu da yake rawar da matasa kan taka yanzu wajen neman sauyi a tsakanin al'umma ta hanyar zaga zanga kamar yadda muka gani wasu da dama sun zama jarumai wasu da dama ba su dama duk lokacin da za a kawo sauyi sai an samu kamar yadda shi Mustafa ya fada da shi ma Mallam Aliyu ya fada yace to dole ne dukkanin bangarorin aikatan tana zo kai da zaka da za a amfana da kai wata kila gahana ka san kan cewa wani lokacin don kai ake waya wannan fafutuka kai kuma da zaka yi kada ka bari wani amfani da kai yanzu dai muna gode muna fata muka sake ungwasa kofa za a bude mana
masha Allah
to Mallam Aliyu mun ka sake yayin ku za ku amsa mana
insha Allah
to muna gode ta yanzu kan madadin su bakin namu da ni da na hada hancin shirin daga nan Yola Farin Jihar Adama a tarayyar Najeriya da kuma waɗanda suke Washington a can su Amina da masaransu da ke cewa mu zama lafiya
kamar saurara
sare baki daya annan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin wadanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da tattauna gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa Daniel Brown ni ce Aminu Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.